Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo mina mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tushen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Babal Hafiz muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin kungiyar Tijjaniya na kawo ƙarshen tashin hankali a waɗansu jihohin arewacin Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma sharhin jaridun Amurka. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka, kasar Mexico a hukumance ta buƙaci Amurka da ta gudanar da bincike mai zurfi akan wata hatsaniya da ta faru da jami'an tsaron kan iyaka Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye cikin kasar Mexico don dakatar da bakin haure da suke ƙoƙarin tsallakowa kan iyaka Amurka. A cikin sanarwar da aka fitar jiya Alhamis, ministan harkokin wajen kasar Mexico ya ce ba za su amince da duk wani tashin hankali ba a tsakanin kan iyakar kasar, yayin da su kuma suka sake yin kira da a gudanar da bincike makamancin wannan lamari da ya faru a ranar 25 ga watan Nuwamba 2018. A ranar jajiberin sabuwar shekara ne dai jami'an tsaron kan iyaka Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye da barkonon fesawa a cikin kasar Mexico don hana bakin haure kimanin 150 da suke ƙoƙarin haurowa kan shingen kan iyakar da ke kusa da San Diego na jihar California. A lokacin, jami'an custom da masu tsaron kan iyaka sun ce wasu bakin haure suna ƙoƙarin haurowa, wasu kuma suna ƙoƙarin shigowa ta ƙasan shingen, amma hukumar kula da tsaron kan iyakar ta ce ta yi amfani da barkonon tsohuwa ne akan bakin hauren da suke jifansu da duwatsu, wanda ya sha bamban da waɗanda suke ƙoƙarin tsallaka kan iyakar zuwa cikin Amurka. A jiya Alhamis, aka rantsar da Nancy Pelosi daga jihar California a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka, kamar yadda ake tsammani, wanda hakan ya ba ta damar zama mace mafi girma a tarihin siyasar Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi a karo na biyu a matsayin shugabar Majalisar Wakilai, wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat. Ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru 50 da aka sake zaben shugaban majalisa a wannan matsayin. Bayan da Pelosi ta karbi sandar iko ta majalisar daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy, ta yi magana akan zaben da ake yi duk bayan shekara biyu a zauren majalisar. Ta kuma bayyana farin cikin yadda ta karbi aikin shugabancin majalisar wakilai a shekarar nan ta 2019, wanda ya yi daidai da shekaru 100 da zagayowar ranar da mata suka samu damar su yi zaɓe a nan Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta buƙaci ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ta fitar da sakamakon zaɓe na gaskiya da kuma yi barazanar saka takunkumi akan duk wanda ya yi ƙoƙarin canja sakamakon zaɓen ƙasar ta Congo. A jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Palladino ya gargaɗi waɗanda suke kawo barazana da zaman lafiya, sha'anin tsaro ko tada hankalin ƙasar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, ko kuma waɗanda suka amfana da cin hanci da rashawa, cewa za a maida su saniyar ware a Amurka, sannan kuma za mu yanke duk wasu harkokin kuɗi da su. Shugaban hukumar zaben ƙasar Corneille Nangaa ya faɗa wa manema labarai a birnin Kinshasa cewa sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 30 ga watan Disamba mai yiwuwa a samu jinkiri saboda yadda ake gudanar da ƙidayar ƙuri'un a hankali. Jakadan Somalia a Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira da Majalisar Dinkin Duniya da ta daina yi musu shishigi a cikin al'amuran cikin gida a jiya Alhamis, kwana biyu bayan da gwamnatin Somalia ta kori wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya daga ƙasar. Jakadan Somalia a Majalisar Dinkin Duniya, Abubakar Dahir Usman, ya faɗa a wajen taron koli na majalisar, inda ya miƙa kukansa ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa majalisar da wakilanta suna da aikin da ya kamata su yi, ko kuma wanda ya zama dole su yi na su mutunta yarjejeniyar majalisar da su daina tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar, domin su kyale gwamnatin Somalia da mutananta su kula da makomarsu. Shugaban sojin Amurka Janar Mark Milley ya gana da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban ƙasar da ke babban birnin ƙasar Kabul, kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki Amurka da ƙoƙarin lalata Afghanistan saboda yaƙi. Jami'an gwamnatin Amurka da na Afghanistan sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Mili da Ghani sun tattauna a jiya Alhamis, inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar Amurka a Afghanistan da kuma yankin baki ɗaya. Mataimakin mai magana da yawun shugaban ƙasar Afghanistan Samim Arif ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa General Milley ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin Afghanistan da ke jagoranta goyon baya da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda ƙungiyar Tijjaniya ta yunƙura wajen ba da gudunmawa ga ganin bayan tashin hankali a jihohin arewaci da ke fama da tashin-tashina. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya aiko mana.
When I heard that Kebbi, we are pressing them in government for rice, now they want to take over the spiritual aspect again.
Ban yi mamaki ba da jihar Kebbi ke samar da shinkafa mai yawa fiye da ma wasu yankuna, har ma da jihar Kwara da ke da garuruwan noma. Don ma ƙarin wannan albarka, muke ganin jihar za ta ɗau bakuncin babban maulidin da za a gudanar na bana. Sakataren kwamitin amintattu na uwar ƙungiyar 'yan Tijjaniya Jam'iyyatul Ansaru Tijjaniya, Alhaji Ilyasu Ra'ub, ke magana kan shirin da kungiyar ke yi na gudanar da babban maulidi a jihar Kebbi, da zai zama bigiren addu'a ta musamman don tsaye da zubar da jini waɗanda basu ji ba basu gani ba a jihar Zamfara da wasu sassan arewacin Najeriya. Maulidi a ranar 12 ga watan nan, a cewar Ansaru, zai samu halartar manyan shehunai da wasu ƴaƴa da jikokin Shehu Ibrahim Inyas daga Senegal da wasu sassan duniya. Sakataren kungiyar Al-Qasim Yawuri ya ce koyarwar Shehu Inyas ta zaman lafiya ce, kamar yadda ma ya taɓa bayani a lokacin da aka kafa kungiyar Musulmi ta duniya a Saudiya, wato Rabidatul Alamil Islami.
Wanda Shehu radiyallahu anhu ya ce dole ne a dawo ga gyaran zuciya, dole ne a dawo ga tarbiya, saboda me ya ce almajiranmu duk inda suke a duniya za ku ga cewa ko ka kai su America ko Ingila ko ina ne ba za su iya cutar da kowa ba. Wannan shaidun duk duniya sun sani. So ne mu ne mutane da suka fi tsarkin zuciya da zaman lahiya ga dukkanin halitta. So sai dai shancantuwa da inda ya kamata a dora mu yau a duniya da kuma a ma ƙasar Najeriya ba a dora mu ba.
Shi ma sakataren shirye-shirye na kungiyar Murtada Nuru Gusau ya kawo tarihin kafar kungiyar ce tun wasiƙar da Shehu Ibrahim ya rubuta a 1966.
Sai da ya rubutun nan Qalamul Faydati Sayyidi Ali yana nan Madina ba tafiya yayi ba. Ba kuma bai da lafiya bane bai iya rubutu, amma Shehu yace ma Barhama Job ba ni takarda da alƙalami, ya rubuta da hannunsa mai albarka. An kun duba wannan feji nan shine rubutun hannun Shehu radiyallahu ta'ala anhu da zan karanta mana yanzu. Barhama Job harrizli hadhihi risala ila ahbabina bi munasabati al-ihtifal liz-ziyarati alhamdulillah mujawaratan ma'a al-asr al-hadiri.
Nuru Gusau ya gabatar da wasiƙar da Shehu Inyas ya miƙa wa hajiminsa Barhama Job, da yanzu khalifa Tijjani Inyas ke aikin yaɗa wasiƙar a duniya. Ansaru ta bakin Al-Qasim Yawuri ba ta kammala taron ba sai da ta gayyaci waɗanda ke sukar maulidi don muhawara ta ilimi, da ta ce hakan zai kawo fahimtar juna.
A wurin ba da jawabi NTA sai ta je tana jin ra'ayoyin waɗanda suke ba su ma yarda da a yi maulidin ba. Wannan ya saba mu tunaninmu da ra'ayinmu. Ƙungiyoyi fitiyanu Islam munazzama da sauransu wasu sun yi rubutu. To yanzu mun ɗauki matakin da zamu zauna da NTA muna gayyato kungiyoyi suke ganin Maulidi bai cancanta ba ba muna kiransu ne da fada ba muna kiransu ne a zo a zama na ilimi NTA muna son su ba da lokaci mun kira kungiyoyin izala duka kashi biyu kuma wasika zai kai gare su da kungiyoyin da suke ganin Maulidin Annabi ba aqida musulunci cewa su zo su fada ma duniya don su ilmantu hujjan da suka dogara akan wannan mu kuma mu ilmantar da duniya abinda muke ganin shine ilimi
a dura na tsaye ga watan Rabiul Awwal gwamnatin Najeriya kan ba da hutu don Maulidi da sufaye kan share fiye da wata daya suna gabatarwa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Gai da Malam Nasir kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Lafiya Ubangiji ma kai nake Lafiya Ubangiji ma kai nake wale
Lafiya Ubangiji ma kai nake wale
Ya Rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko Ya Rabbi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
lafiya ubangiji ma kai nake wa bege
tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar kuma kane kurama a bashi shi ya sauka rayayye duniya a wushe banguri in sara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjabin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizan sa daukai ne bai gamo da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambata kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatan kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiya ran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka
yanzu kuma ga wannan albishir Albishirinku ko kun san shirin dan takarar jam'iyyar PDP na inganta harkokin noma?
Me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za ta bunƙasa ta?
To badun harkar noma nan kuma mun samu koma baya.
Sai sanin sai kai kan ne da kai.
Ini ne abin
da ko da farashin kasa kuma a samu abinci.
Menene shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da yace tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali?
Mun magana tattalin arziki abu na biyu da kai kanka akan sa ranka da dai. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce shanin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali a yanzu. Ba sa abin da ake nufi da wannan ba.
Eh to ai na bayani wannan abin da nake nufi.
ku kasance da sashen Hausa na Muryar Amurka ranar Lahadi da safe domin jin waɗannan hirarraki na musamman. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To kada ka bari a baka labari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Barkamu kuma da shigowa wata sabuwar shekarar. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin kallabi ya waiwaya baya don duba irin gudunmuwar da mata suka bada a wannan filin a shekarar da ta gabata. A cikin shirinmu na yau, za ku ƙara jan kaɗan daga cikin irin wannan gudunmuwar. Malama Hawwa Liman, mai masana'anta Africa a baya, ga abin da ta ce a hirar da nayi da ita a baya.
Akasarin matasanmu musamman a arewacin Najeriya an banmu a baya ta ɓangarori daban-daban. Musamman mutane mun ta'allaka da kowane nauyi mun bar shi a kan cewa ai gwamnati ce za ta yi kaza. Alhali kowa na da riya da tsaki. Matsala ta farko da muka kai ita ce ta ƙarancin ilimi musamman a arewacin Najeriya. Duk yanzu alhamdulillahi da yawa yanzu matanmu suna karatu, to amma in kika duba yawanci waɗanda kamar za iya cewa a birane suke shi ne suke samun wannan damar. Kuma kin ga idan muka yi magana an ce a empowering mata, a ƙarfafi mata, sai wasu su ringa tunanin a'a kana kamar maganar ko dole a jeje ta mace da namiji ne. A'a, ni lillahi zai yi ne kullum har magana idan nake cewa Allah ya riga ya ɗaukaka namiji, wannan confirm ba wanda za mu iya kaucewa wannan faɗa ce ta Ubangiji. Amma idan muka ce I empowering mace, dole I empowering mace saboda ne a al'umma yau yawanci ya fi yawan na ɗa namiji. Rashin matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya a yanzu shi matsalar al'adar da wanda ya kamata gaskiya iyayenmu da malamanmu su yi duba ta wannan bangaren. Har yanzu za ki ga da wasu guraren a arewacin Najeriya da ba a discussing matsalar aure sai kawai a ce ma yarinya ta je ta yi haƙuri. Wannan abun ba ƙaramin matsala yake kawowa ba. Wasu su ta haka za ki ga in suka samu ƙawayen banza sai ki gan su sun shiga shaye-shaye. A nan Aminu Kano Rehabilitation Center su ga mata da kwai yara mata ƙanana waɗanda sun shiga shaye-shaye ta dalilin matsalolin gidan aure wanda ba a ce ba za a tattauna su ba, za a saurari yarinya a ji me matsalolinta ba, a'a da amma yarinya aure ta tafi shikenan. Iyayenta ko yayyenta ba za a taɓa zama da ita ba, a saurare ta ko ta zo da matsala sai a ce ki tafi, kowa haƙuri yake yi.
Mun kuma samu baƙuncin Hajiya Maimuna Sanis Stores, ƙwararra a fannin kula da fatar bil'adama.
To kisan shi Bature abin mamaki ya kula da kayayyakinmu na gargajiya sosai. Wannan kula da fatar jiki da suka koya mana sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su da ake gwada mu da muke gwaji da su shine wato practical, sai ya zamanto akan magungunan gargajiya ne. Wannan abu sai ya bani sha'awa.
Bayan haka Hajiya Maimuna ta kuma ce,
ni ana waganin ba wai mata kaɗai ba, wannan shawara ce baki ɗaya da mace da namiji. A wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi na kanka. Kuma yara kamar matasa yana da kyau ka yi karatu cikin yadda Allah, mu ma muna da yawa Najeriya, yawan da muke da shi ya kai ga wahala kowa ya samu aiki. Saboda haka rashin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu. Yanzu kamar ni kin ga abin da na karanta ina aiki da shi ta fannin biyu zuwa uku. Kin ga cikin yadda Allah wannan magunguna da nake muna amfani da su na gargajiya kin ga wata sana'a ce ita kuma daban.
Daga cikin shirin mun kuma samu bakuncin Dr. Aisha Tiyushau Armayau wadda ta kware a fannin masu matsalar hankali.
To kin ga shi wannan karatun na ka kware a wurin masu hankalin nan. Mutane da yawa ma na farko dai kika za ki kike zama ki karanta shi na farko za a fata miki me yasa. Ni farko dai da ma ce mace ce. Saboda haka a arewa a duniya gaba ɗaya ma duk inda mace take dama tana da matsala. in har zaka kai wani level a rayuwarka to sai ta fatatta abubuwa da yawa.
Kamar zaki iya ba mu misalin irin abubuwan da kika gani a asibiti tattare da masu matsalar hankali zance wanda za a ce eh mace ce tafi dacewa ta fahimci wannan matsalar da wuri.
Kin ga ko akwai wani abu da na duba kwanan nan nakan je ka tsina in ji in ga marasa lafiya kin gane to akwai wani abu da na duba kwanan nan a nan jos sai na kula cewa mutanen da nake gani ko mafi yawa mata ne wanda suka haihu farko kwalwa ta biyu da suke samun ciwon
a asibiti
ciwon tabin hankali kin gane kuma kananan yara to idan muna da irin wannan abun ai kin ga ciwon mace ai na mace ne ko
haka
to haka kin ga kenan muna buƙatar mata da yawa a cikin wannan tindin balle da na a nan arewa da zamu da su.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai sharhin jaridin Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako, za mu fara ne da jaridar Washington Post, inda ta bayyana a ranar Laraba wani zama da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da 'yan majalisar dokoki akan kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da majalisa ta yarda akan kasafin kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Wannan zama da ya kai mintuna 95 ana yin sa, wanda shugaba Trump ya yi ta ƙoƙarin kare mulkin sa da yadda duniya suke kallonsa da kuma ƙarairayi da ake yi a kansa. Bari mu leƙa jaridar Express ta Washington Post, inda aka bayyana cewa la'antar 'yan sanda da mutane ke yi ya zama sanadiyar murabus ɗin ma'aikatan 'yan sanda da dama, a cewar shugaban 'yan sandan garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Shugaban 'yan sandan Rachel Brackney ya faɗa wa kafar yaɗa labarai na Daily Progress cewa tun kafin ma a yi mummunan gangamin na masu rajin ganin an fifita jinsin farar fata a shekarar 2017 suke fuskantar wannan matsala. Ma'aikatar ta rasa jami'ai sama da 20 kuma maye gurbin su yayi wuya. Brackney ya ce wannan muhimman dalili ne da ke sa jami'an su suke yin murabus. Bari mu leƙa jaridar The Hills, inda za ku ji cewa lauyan da yake wakiltar mutane 5 daga cikin matan bakin hauren da suke aiki a sabon wurin buga kwallon sanda na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar New York mai suna Jersey Golf Club, a wata zantawa da aka yi da lauyan ranar Laraba, ya ce yana da yakinin cewa akwai ma'aikatan da suke aiki a wurin buga kwallon sanda na shugaban Amurka Donald Trump da ba su da sahihan takardu na zama ko na aiki a Amurka. Sai jaridar Frederick News Post, inda ta bayyana cewa jujjuyawar da dandalin hada-hadar kudaden kasuwanci na Amurka ya sake faduwa a ranar farko ta ciniki na sabuwar shekarar nan, kamar yadda hannun jari ya fara samuwa sannan ya kare da karamar riba. Aikin Dow Jones Industrial ya ragu a matsayin maki 398 a karon farko na hada-hadar kasuwanci bayan tattalin arziki mai ban mamaki daga kasar China, amma a hankali ya mayar da waɗannan asarar sannan cikin minti 15 da suka gabata na ciniki ya bar manyan alamu mafi girma daga inda suka fara. Sharhin jaridin Amurka kuka saurara na wannan mako, ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Sai kuma la'ayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Babba Adama Rai Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawar Najeriya. al'umman Najeriya in har zaman lafiya muke so to mu ji tsoron Allah mu mutunta juna kuma mu bi doka da oda malaman addini da sarakunan mu na gargajiya kada ku jefa kanku cikin rudani da hayaniya na siyasa duk wani dan takaran da yazo wurin ku koyi masa addu'a da fatan alheri dan adam mai wuyan gane hali musamman ma dan Najeriya an ce a zamanin gwamnatin Baba Buhari Fulani makiyaya suka samu karfin yi wa manoma da kabilun kasar nan kisan kare dangi har wani tsohon soja general nan arewa maso gabashin Najeriya ya taba faɗin cewa wannan gwamnatin ta kasa kare kabilarsa shin dama ya yi aikin soja ne har ya kai mukamin general don kabilarsa ne kawai ko don kare mutuncin Najeriya da al'ummar Najeriya kwatsam sai gashi su ma Fulani makiyayan sun yi taro a kasar nan wasu suna zubar da hawaye suna cewa wannan gwamnati ta kasa kare su da dabbobinsu Allah sarki Allah mai iko masifa dai ta zama ruwan dare ga duniya to alhamdulillah wannan taron na makiyaya Fulani ya wanke wannan gwamnati da Baba Buhari daga zargin goyon bayan kowace kabila ko addini ko bangare a kasar
Assalamu alaikum Safiya Hausa na murar Amerika mai magana ya shirya kurbabar rediyo batun kari a jihar Kebbi Najeriya murar Amerika muna jinjina muku muna yaba muku dangane da damar da kuke wayar muke bayyana ra'ayoyinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya musamman a ƙasashen duniya ko kuma a ƙasa ta Najeriya a yau ina ba da kokena a jihata ta jihar Kebbi don Allah mai girma gwamna Atiku Bagudu ka taimaka ka kula ka gyara mana hanyar wadda ta zo daga ba saura zuwa ba wada saboda mu jama'ar matankari nufawa ba kan yaɗe a sabon garin nufawa wannan hanya ita ce muke zuwa har zuwa birane manya-manya daga cikin jihar Kebbi da sauraron wurare gabaki ɗaya na ku mai sauran ku koshe ta kurba ban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya Allah sa wannan koke na ya kai inda kamata ya kai na gode assalamu alaikum
Ra'ayoyinku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Alhamis aka rantsar da Nancy Pelosi daga jihar California a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka kamar yadda ake tsammani, wanda hakan ya ba ta damar zama mace mafi girma a tarihin siyasar Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi ne a karo na biyu a matsayin shugabar Majalisar Wakilai, wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat, ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru 50 da aka sake zaben shugabar majalisar a wannan matsayi. Shugaban sojojin Amurka General Mark Milley ya gana da shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban kasar da ke babban birnin kasar Kabul. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki Amurka da ƙoƙarin lalata Afghanistan saboda yaƙi. Jami'an gwamnatin Amurka da na Afghanistan sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Mili da Gani sun tattauna a jiya Alhamis, inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar Amurka a Afghanistan da kuma yankin baki ɗaya. Mataimakin mai magana da yawun shugaban ƙasar Afghanistan Samim Arif ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa General Milley ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin da Afghanistan take jagoranta goyon baya da kuma samar da hanyoyin zaman lafiya mai dorewa a kasar.
Da takaitattun labarin muka kammala shirye-shiryen gabaki daya da safiyar yau, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labarai. Da kuma Salaman Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.